Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Safida ta sada sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 3 ga watan Satumbar shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu dai ta tabbata cewa shugabannin jam'iyyar APC a jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegates maimakon zabar NTK don fidda gwanin da ake shirin yi. Ko me yasa suke goya ma gwamnonin baya?
Tsoro ne da yasa zukatan su suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kaman za a kore su. To a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zabe shi in dai zaben sa aka yi ko ex officio nawa ne ko Adam Oshomole bai sai kore shi ba.
Kuma hakan haka ne za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku akan cece ku ce da ake yi akan zaben ettinke ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jam'iyyun biyu. Menene ra'ayoyinku akan haka? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masauri assalamu alaikum. Kasar China ta ce ta alƙawarin ƙara adadin kuɗin tallafin da ta yi niyyar baiwa kasashen Afirka da zai kai har dala biliyan 60 wanda zai taimaka musu wajen bunƙasa ayyukansu na samar da masana'antu da ababen more rayuwa. Hawa kuma kasar ta ce za ta yafewa wasu kasashen na Afirka ba su kan take bin su idan lokacin biyan ba su kan waɗanda ba sa da ruwa yayi a ƙarshen wannan shekarar. Shugaba Xi shine yayin wannan alƙawarin yau Litinin lokacin da yake bude taron koli da ake gudanarwa tsakanin China da kasashen Afirka a Beijing. Sai dai bai bayyana ko wasu kasashe ne za su amfana da wannan bangaren wannan bashi ba, amma yunkurin na nuna matakan baya-bayan nan da China ke dauka wajen kawar da damuwar da ake nunawa kan yawan basu kan China da ke rataye a wuyan wasu kasashen Afirka da kuma kasar da bashin kila ya zama kamar wani tarko ne da ake amfani da diplomasiya wajen jefa kasashen ciki. Da yake wa taron shugabannin kasashen Afirka sama da 30 jawabi a wani babban ɗakin taro, Xi ya ce tsakanin jari da tafiyar da harkoki a nahiyar Afirka abu ne da zai ci gaba a nafiyar ba tare da gita wasu sharuɗan siyasa makale da ayyukan ba. Wani kundin bayanai na jami'an Hopkins ya nuna cewa yanzu haka dai China ta riga ta baiwa kasashen nahiyar ta Afirka rancen kuɗi har dala biliyan 125 tsakanin shekarar 2000 zuwa 2016. Yanzu haka dai yawan bakin haure da ke kwarara nahiyar Turai sun ragu ainun, sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske, musamman ma masu bi ta tekun Mediterranean, kamar yadda wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Masu wasa kwabrin kai mutane nahiyar ta Turai suna daɗa ɗaukar matakan kasada wajen wurin sufurin mutane da zuma tsallaka da su tsallakewa da su, yayin da ƙasar Libya ke yawan kame waɗannan jiragen na 'yanci rani. Duk da yake ƙasar ta Libya na ɗaukar tsauran matakai kan waɗannan mutane masu barin ƙasashensu domin zuwa Turai domin neman sauyin rayuwa, hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun shiga ƙasar ta Libya ba domin kawai su isa Turai. Rahoton mai taken tafiya ta ko halin kaka ya bayyana cewa cikin mutane da yawan su kai 2,276 su ne suka halaka a shekarar ta gabata, duku da masu ƙasan na ganin suna ɗaukar matakin da ya dace. A bana mutane 1,195 ne suka mutu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun. Kasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siriya take yi na kaddamar da gagarumin farmakin neman sake kwato yanci na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen kasar, inda ta ce akwai buƙatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya ya zamanto an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wurin. yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif ya tafi birnin Damascus domin ya gana takwaran aikin sa na kasar ta Syria da ma shugaba Bashar al-Assad. Kafofin yaɗa labarai na kasar Iran sun ambato Zarif na cewa ya kamata a tabbatar cewa an maida garin na Italy karkashin mulkin mutanen Syria kana ci gaba da sake gina kasar ta Syria da maido da 'yan gudun hijira su dawo gida. Kasar Syria da tun a cikin shekarar 2011 take fama da yaƙe-yaƙe a tsakanin rukunan ƙasan daban-daban da suka hada da sojojin gwamnati da sojojin sa-kai da kuma 'yan tawaye waɗanda kowanne suke kokarin ganin ya samu nasarar ikon wani bangare na cikin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Gobara ta laƙume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar Brazil sai dai ana kokarin shawo kanta, inji mai magana da yawun ma'aikatar kashe gobara na kasar. Da safiyan yau Litinin, Roberto Robade ya ce za a dan dauki karin wasu sa'o'i kadan kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayan sa. Wannan ginin adana kayan na tarihi ya kai shekaru 200 yana dauke da kayayyakin tarihi da yawan su ya kai miliyan 20.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Batun zaben yancin ke ya jawo cece ku ce a jam'iyyar APC, to ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnoni a yaki da zaben yancin ke? Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Yola na dauke da wannan karin bayanin.
Yanzu haka dai ta tabbata cewa shugabannin jam'iyyar APC na jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegate maimakon zaben kai tsaye na yancin ke, wato kato bayan kato da ake kira direct primary, domin zaben fidda gwani da ake shirin yi a yanzu. Wannan batu na yancin ke wato kato bayan kato shine mako ya jace shi kuce tsakanin gwamnati da ke da ra'ayin a yi amfani da zargi wajen zaben fidda gwani da kuma wasu 'yan tasawaye zani na jam'iyyar da suka hada shugabannin jam'iyyar a tarayya da ke tare da bangaren shugaba Buhari da kuma shugaban jam'iyyar Alim Oshimoloye. To ya ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnati a yaki da zaben yancin ke wato kato bayan kato? Wannan mako ita ce tambayar da ne wa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adama Ahmad Lawal jim kaɗan da taron da suka gudanar domin ɗaukan wannan mataki.
Da farko dai mun bi umarni da aka ita uwar jam'iyyar ta umarci kowane jaha da suke su zauna su fidda irin zaben da suke so su yi. To mu a jihar Adamawa mun zauna mun yi sec meeting, wanda mun zauna mun tattauna mun yadda gaba ɗayan mu za mu yi zaɓe ne na indirect, wanda kuma dukan an sa hannu wanda suke na wannan meeting ɗin, wanda kuma za a kai Abuja. Mun bi doka dai kamar da ita na uwar jam'iyyar ta umarci kowane state su yi. Idan kana so ka yi direct ka je ka zauna ka rubuta kawo, in kana so ka yi indirect ka je ka rubuta ka je ka kawo. To don haka mun zauna dukan mu da sec members wanda suke cikin wannan committee ɗin, mun zauna kamar da constitution ya faɗa mu rubuta ba matsayin mu na tsaya cewa muna so mu indirect kuma za mu kai na shirin.
To amma ana zargin kan cewa ko shugaban jam'iyyar daman da bazar gwamnati ke takarawa.
Ah wannan ba maganar bazar gwamnati, muna ga abin da ya kamata ne mu yi, dan kowace jiha tana da nata damuwan. In ka duba mu idan yau misali yanzu in za yin kato bayan kato a Lagos ko a Enugu ko a wani wuri, mu a jihar Adamawa kila ba zai yiwu ba.
Ake zaben ƙananan hukumomi?
Eh in ka duba zaben ƙananan hukumomi daban, kuma kullun karka manta zabe ne da kuma watakila shi ba kato bayan kato ake ba, kan sauri ne kawai a doka abin da ake kato bayan kato.
To sai dai kuma wasu kososhin jam'iyyar ma na ganin wannan mataki da shugabannin jam'iyyar suka dauka da walakin waye goro amiya. Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa da su ne ma fa a kafa jam'iyyar APC a Najeriya.
Abin da suke tare gwamnati tsoro ne da yasa zukatan su suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kaman za a kore su. To a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zabe shi in dai zaben sa aka yi, ko ex officio nawa ne ko Adam Oshimoli bai sai kore shi ba,
me yasa kuke goyon bayan a yake wato kato bayan kato?
Abin da yasa muke goyon bayan a yi kato bayan kato saboda gwamnonin nan suna ikirarin su gwamnonin talakawa ne. To muna so mu gani gwamnonin nan na talakawa ne ko ba na talakawa ba, ne suna yi dan kansu ne, shine dalili. Wayansu kuma sun mayar da jama'iyyar nan kamar kayan gado. To jama'iyya ba kamfani bace barantana mutum yace ya gada. To dan haka mu abin da yasa muke so a yi yartinke, muna so a bambance tsakanin aya da tsakuwa. Wane ne talakawa suke so Adama, wane ne kuma yake cewa yake son talakawa a baki a zuciyarsa ba son su yake yi ba.
Kamar gamawa shi ma wannan dan gani kashin shugaba Buhari yace aiko ba za ta masa uwar bindiga a ruwa.
Sunana Alhaji Isa Ahmed Gonja, state coordinator na Buhari campaign organizer. Zabe kato bayan kato ai manuniya ce mu ga kowa kana da jama'a ne ko baka da jama'a, mai jama'a shine zai samu galaba. Shi yasa aka ce kowa duk talaka ya zo ya zaɓi wanda yake so. To wanda ya ci zaɓen nan lallai mai jama'a ne, na jama'a ne kuma.
Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan dambarwa na batun yartinki ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Madalla an gaida Ibrahim Abdul Aziz. In an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan cece ku ce da ake yi akan zaben yarjinki ko na kai tsaye dake faruwa a tsakanin jam'iyyu. Amma kafin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mu shakata da wannan wakar.
Shugaban kasa ba ba kuma men baba banje makaranta mai tsada ba banje Dubai ba kuma banje London ba gidan mu ba a ce arne ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba maza na zan musaniyar ruware wallahi ne maza na zan makaryace ba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Da wa muke magana?
Ina magana da Isa mai taki daga Gajo Jarabin Najeriya.
To muna sauraron ka Mallam Isa.
Alhamdulillah. Duk wannan wanda ke sauran to bayan sato to ga bisa dukkan alamu bai yarda da farin jini shi bane a siyasa. In Najeriya fatan mu shine ai ga kato bayan kato wanda shine zai nuna farin jinin kowane dan siyasa. Assalamu alaikum.
To mun gode kwarai. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Assalamu alaikum.
Ana alaikum salam.
Da wa muke magana?
Dai ban delegate din sayu ne. Kuma na da tune a nada su a kai. Saboda haka ai take ido kowa da hido ya zabi wannan ka. Ya rai.
To mun gode kwarai. To assalamu alaikum.
Aba Nigeria.
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Ina magana da Dan Ladi no wanda daga Bali jihar Taraba Nigeria.
To muna jin ka Mallam Dan Ladi.
Ban ke da wannan muhawara da ake game da delegate ko kato bayan kato zance ne na farjininka da kuma aikinka da jama'a don haka abinda shugabanni suka ga ya dace ko da an tsoho gaba daya nan wajen za a dosa.
To Mallam Dan Ladi, a ganin ka me ke kawo wannan cece ku ce din?
Wannan an ce siyasa ce, siyasa kuma demokaradiyya ne, kowa yana da ra'ayinsa, watakila wasu suna fada domin ra'ayin wasunsu shi ne gaskiya abinda na sani.
To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Muna da wani kira daga Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
To Aliyansa Binansu, barka da lafiya.
Yauwa, barka ka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku kuma daga garin Rigatar da ke a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna sauraron ka.
to hajja zaben nan HCK ni zan ce ko kuma in ce shi zabe HCK ni na ga matsalolin ta lokacin da aka LGP da NRC a idan mu an daura ikon mutane zaki ga wasu suna wani layin sun ga wancan layin zai turin ga yake sun ƙara dawowa layin da shine da mun ga lalata ma ta rikici
to
kin ga wannan abu ni na ga illan shi da ido na nayi wannan zaben lokacin hajja ba da shi har ka saka shi an yi na gani da ido na to gaskiya wannan HCK abin da zai nike so kuma za HCK din ai adalci duk mutum ya san duk abu wanda aka baka amana ka ko ba ganin kan kai adalci Allah ya sani kuma ba kai adalci ba ma Allah ya sani kuma za a saka ma da abin da kai da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai Malam Murtala Assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta ala
da wa muke magana
magana da Shehu Alba Sara ke da state don kowace gowace
to muna sauraron ka ma da Shehu
ya kama cikin goyen lokaci yanzu da ban san kowane maudu'i ke magana akai ba
muna magana ne akan cece ku ce da ake yi na ka maganar zaben ƴancin ki a jam'iyyun siyasar Najeriya
to a hakikanin gaskiya mu talakawan Najeriya ba mu yarda da wannan zaben na wannan a ce a tsaya a goyen bayan wanda ya zo layi ya tsaya bayan ka saboda akwai illa ga wannan zaben har kace za a yi shi za a yi kace kace sai ga yanzu kawai mu yanzu ne da ake yi eh a jirin da mu na me wanda ke wasu da dankosa guta gabas wato mutane suna so ya ji a kan shi to amma akwai wani wanda ake ce magana bela sai an kace za a yi aza na abu so za a haddasa bala'in da ya ce da wallahi za a kwako Maiduguri domin ba mu gori ba wannan abun ba wannan ba alheri ba ne sai ba alheri ba ne ba mu gori ba wannan abun ba
to Allah ya kyauta Allah ya sauka to Allah ya sauka to assalamu alaikum To jama'a har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan Washington DC maudu'in mu kuma na yau shine muna magana ne akan cece ku ce da ake yi akan zabar ƴancin ke ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jam'iyyun Najeriya. Mun samu wani kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan kira. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Assalamu alaikum.
Ah, sunana Honorable Simon Ladagu Wamdio Askaw Balakalum Ogun.
To muna jin kamar Honorable Simon.
Gaskiya game da ATK da kuma wato kato bayan kato mun tabbata da wannan abun wanda Allah ya sa shi sai taya dole ne ya samu ko taya ya aka saboda ka duk yadda gamnoni na jahohi suka shirya to wanda Allah ya bashi din killes ne domin ubangiji ne mai bada
mulki
ko kuma shugabanci ga wanda ya so a lokacin da saboda ka duk murdiya duk yadda aka yi wanda Allah ya so din shi zai zama din shi zai zama so saboda ka a bari wannan zabe a hannun ubangiji kuma mu tsaya yan siyasa shugabanni malamai pastoci su tsaya mu
to mun gode kwarai mana Mr. Honorable Simon muna da wani kira assalamu alaikum
wa alaikum salam
da wa muke magana
kuna magana da Umaru Adamu daga Bai
to muna jin kamalan Umaru
mu da a takaice a gaskiya mu wannan zabe karfin kai nan shi muka sa a gaba kuma shi muke so don har in Allah ya za a yi shi din ko da yake naji an ce wasu jihohi za su yi ne karfin kai da kuma za su yi shi haka kamar yadda aka saba yi to amma mu a gaskiya a jaha irin na Maiduguri muna so a mana wannan zabe da RTK din mu yi
to mun gode kwarai Malam Umaru da kuma wannan kiran naku muka kawo karshen daukar wayar mu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a nan yana cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga shirin mu na gaba a dakace ne karfe 4:49 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da zuwa ga wannan sabon shiri na labaran wasanni na farko a cikin wannan wata na Satumba shekarar 2018. Yan jama'a kadan za mu samu wani masani yi mana fashin baki akan shin tsakanin kotunan Najeriya da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wa yake da tasiri ko kuma ikon yanke hukunci a rikicin shugabancin kwallo a Najeriya ne. A yanzu bari mu fara a kasar Kamaru inda hukumar kwallon kafa ta duniya din FIFA din ta kara wa committee na gudanar da harkokin kwallo a can karin watanni uku domin ya kammala aikin da yake yi na neman tada komadar harkar kwallo a wannan kasa din. FIFA ta ce wannan karin da ta yi wa committee da ake kira normalization committee na Kamaru wato ta yi shi ne domin ba shi damar ya shirya zabubbuka zuwa cikin shugabancin hukuma din nan da zuwa 16 ga watan Disamba wannan shekara lokacin da wannan wa'adi da ita FIFA ta yanka zai kare. Shirye wannan kwamiti yanzu shekara ɗaya da aka kafa shi kenan domin a watan Satumban bare ne aka kafa shi kuma aka ba shi aikin ya sake shata ka'idoji da dokokin gudanar da kwallo a cikin hukumar kwallon kafa ta Kamaru da ake kira FIFAFOOT. To sai dai ba za a iya gudanar da zababbuka ba sai an gama yi wa su wannan dokokin kuskurima wannan dokokin kuma tun shekarar 2011 aka kafa su. Wani rahoto da BBC ta bayar ya ce an baiwa shi kwamitin damar ya shirya wannan shirye-shirye din kuma ya gabatar da shawarorinsa ga ita FIFA ta amince da su kafin a shirya zabe. To yanzu bari mu je Najeriya inda muke ci gaba da nazari na abubuwan da suka janyo rikici a jagorancin hukumar kwallon kafa ta wannan kasa din. Yanzu Phoenix Amaju ya koma kan kujerarsa ta shugabanci bayan da jan kunne da kuma barazanar da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi da hana Najeriya shiga harkar kwallo ya tilasta aka janye Chris Giwa daga wannan shugabanci bayan da ya je mamaye harabar hukuma din. To a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa na Murar Amurka makon da ya gabata mun tambayi Ahmed Shu'aibu Gara wanda tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Gombe ne kuma sananne a kan nazarinsa na harkokin kwallon kafa Najeriya din na ya bana fashin baki akan wannan al'amari din ta ya muka karkare da mutane biyu suna ja'in ja kan wannan shugabanci na hukumar kwallon kafa ta duniya musamman ma mun so mu ji shin idan ana rikici irin wannan tsakanin kotuna a Najeriya da kuma ita hukumar kwallon kafa ta duniya wa yake da ta fada.
Tsarin kundin mulki na Najeriya ya nuna cewa duk wata doka da ka kawo daga kasar waje wanda ta sha bamban
da ta dokar
ta cikin gida to ta cikin gida ita ta shata
za ta yi aiki.
To anan sai kuma aka samu matsala ita kuma ƙungiyar kwallon kafa ta duniya ta ce duk wanda ya yarda da ita har ya shige ta
dole ya yake da sharuɗan
dole yake da sharuɗan ta sa'annan kuma duk abin da ya faru ba za ka je kotuna na ƙasa ba.
To amma su kotun Najeriya sun san da haka da suka dauki Chris Giwa suka dora shi kan kujera bayan kuma Amaju Phoenix ne farkon wanda FIFA ta amince da shi.
Eh to a tsarin shari'a duk dan Najeriya da ya kawo kuka wajen kotu zai saurare shi. Ba za ta ce a ba zan saurare ka ba saboda ai wannan abun ya shafi da hukumar kwallon kafa na duniya wanda abubuwan ta ba a kawo kotu.
Amma ya kai tun can farko sunayen mutanen nan biyu ya fito a matsayin kowanne shugaban hukumar kwallon kafa.
Eh to na farko hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana da dokokinta. Dokokinta shine wato akwai abin da ake kira Congress wanda duka ya kunshi shugaban
kungiyoyin kwallon
kafa na Najeriya gaba daya. Wanda a tsarin doka suna da dama su zauna su saka ranan zabe
su kuma zabe wanda suke so
su kuma zabe wanda
matsayin shugaba na kasa.
Aka zo aka yi zabe bisa ga ka'ida bangaren Giwa suka zo suka yi nasara. A lokacin da bangaren Giwa suka yi nasara sai kuma aka je aka zauna a wani hotel daban aka ce to wannan zabe da aka yi ba daidai ba saboda akwai mutane da yawa wanda suke da hakkin su jefa ƙuri'a ba su jefa ba. To a lokacin shine aka tafi aka ce za a yi zabe a wuri aka sa za a yi zabe a wuri. To a lokacin shi kuma Giwaye suka ce to tunda muka ce nasara ya za a ce za a sake zabe shi kuma a lokacin Giwa sai ya tafi kotu shine aka tafi aka sake aka ce a je a yi a wuri. To aka je aka yi a wuri sai Amaju ya zo ya samu nasara.
To Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Gombe a Najeriya lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na Murar Amurka. Muna da sauran abubuwa da dama da muka tattauna da shi da za mu ci gaba da kawowa nan gaba Allah ya yarda. A madadin sa ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin Maryam Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A duk ranar Litinin din farkon cikin kowanne watan Satumba na duk shekara, Amurka na daukar hutu domin jinjinawa ma'aikatanta kan aikin su da kwazon su ga ginawa da ci gaban Amurka. A ranar 5 ga watan Satumba shekara 1882 sama da mutane mata da maza 10,000 suka shirya fareti da gangami akan titunan Manhattan domin bikin ranar ma'aikatan kwadago na farko da aka taba shiryawa a tarihin Amurka. Kungiyar kwadago ta ma'aikatan birnin New York ce ta shirya waccan ranar ta farko domin mutunta ma'aikata waɗanda suka yi fafutukar neman ƙarin albashi, rage awoyin aiki da kuma inganta yanayin aiki na ma'aikata. Rana ce ta murna kuma rana ce ta sadaukarwa, rana ce da ma'aikata suka yafe albashinsu na wannan ranar don nuna sadaukar da kawunansu wajen samarwa ma'aikata na gaba haƙoƙinsu na albashin aikin da suke yi. Ma'aikatan Amurka sun samar da sauyi a ƙasar da sauran duniya baki ɗaya da ingantacciyar rayuwa da ba a taɓa gani ba a tarihin duniya. Manoman Amurka sun fi na kowace ƙasa fitar da kayayyakin abinci a duniya, kuma sun fi manyan ƙasashe da ke samar da kayan gona a duniya, wato ƙasashen China da India, samar da isassun kuɗaɗen shiga na ƙasa. Haka kuma Amurka na fitar da tataccen man fetur fiye da kowace ƙasa a duniya. Kuma tana samar da sama da kashi 40 cikin 100 na fasahun sufurin sararin samaniya da na zirga-zirgar jiragen sama, da kuma sama da kashi 11 cikin 100 na kayan alatu masu amfani da lantarki da ake kerawa a duniya. Amurka ce tafi mafi yawan hanyoyin mota fiye da kowace ƙasa a duniya, inda take da hanyoyi masu nisan sama da kilomita miliyan 6,500. Kashi 90 cikin 100 na gidajen ƙasar Amurka na da iyalan da suka mallaki akalla mota ɗaya, yayin da kamfanonin kera motocin Amurka ke kera kusan motoci miliyan 3 a kowace shekara, wanda shine kusan kashi 5 cikin 100 na daukacin dukkan motocin da ake kera a duk faɗin duniya. Wani sirri na haɓakar tattalin arzikin Amurka shine ƴancin da kowane ba'aburke ke da shi na zaben aikin da yake so ya yi, da kuma ƴancin ƙirƙirar sababbin ma'aikatu da kuma gyara tsofaffin. Abinda muke gani yanzu shine sake inganta kuzarin Amurka, a cewar shugaba Donald Trump. Abokan hulɗarmu za su gane cewa Amurka ta shirya domin sake ɗaukar jagorancin dukkan ƙasashen duniya. Za su ga Amurka na da ƙarfi, Amurka na alfahari, kuma Amurka na da ƴancin walwala. Ba mu da niyyar cusawa kowa hanyar rayuwarmu illa mu haskaka ta, a cewar shugaba Trump. Za mu nuna misalin hanya mafificiya da kowa zai bi. Wannan shine sharhin Maryam.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Da ya bayyana muku.
To a gafarce mu, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Kasar China ta yi alkawarin ƙara adadin kuɗin tallafin da ta yi niyyar baiwa ƙasashen Afirka da zai kai har dala biliyan 60, wanda zai taimaka musu wajen bunƙasa ayyukansu na samar da masana'antu da ababen more rayuwa. Haka kuma kasar ta ce za ta yafe wasu ƙasashen na Afirka basukan da take binsu idan lokacin biyan basukan waɗanda ba sa da ruwa ya yi a ƙarshen wannan shekarar. Shugaba Xi shi ne ya yi wannan alkawarin yau Litinin lokacin da yake taron koli bayani wanda ake gudanarwa tsakanin China da kasashen na Afirka a Beijing. Gobara ta lakume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar Brazil, sai dai ana kokarin shawo kanta, in ji mai magana da yawan ma'aikatar kashe gobarar na ƙasar da safiyar yau Litinin. Roberto Robade ya ce za a dan ɗauki ƙarin wasu 'yan sa'o'i kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa. Yau Litinin kasar Majalisi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mrs. Leman, Safina Tasada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.